shine daura Sheikh Wakati wal Harim wato zango na tsufa inda kuma la'asar za ta yi masa ya zama yana tafiya da kafa uku kuma shine ya hada da yar sanda yana dagarawa kuma mutuwa kuma ta zo ta yi aiko yan zaman daki a hakori a hakarkari guyiwa da sauransu dai kafin kuma ta zo ta tari to wannan shine tafiyar dan adam yanda yake to wannan yana daga cikin na tsake tsake shine ce hina yurahiquna albuluk lokacin da suka kusan balaga lakin yace sai dai kadwara da hakika labari ya zo wato wani hadisi ne da al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da har al-Hasan wal Husaina yawm as-sabi'i yawa al-Hasan da al-Husain kowannan su wato shayi ranar bakwai wato ran suna kenan akai musu shayi auna hawihi ko makamancin sa amma ina son fahimta al-Hasan da al-Husain ba lokaci dai fa aka haife su ba dan jama'a sukin aka haifi yan tagwaye akan ce al-Hasan da al-Husain a ce yan tagwaye to ita na Fatima da Jalal ha ba lokaci dai ta haifi al-Hasan da al-Husain ba al-Hasan shine babba sai ba an haife shi da watanni tuna sai da aka haife shi da wata shida sannan kuma aka haifi al-Husain radiyallahu anhu so daga ba lokaci dai aka haife su ba daya girma daya kuma kowannen su ranar bakwai an ce annabi alayhi salatu wassalam yayi masa shayi ko makamancin haka yace wal amru fi zalika qaribun wato al'amari a cikin wannan abu kusa yake a dangane da shari'a ba abu ne mai tsauri ba wajen a yi shi lokacin da yaro ya kusan balaga ko kuma a yi shi a lokacin da yake wannan kwana bakwai din sai ce bi ayyi shay'in fa'alahu al-mukallafu kana mumtasilan ko da wanne mukallafi musulmi baligi yayi aiki ya zama mai kwatanta sunna wa zalika raji'un yace wannan ya koma ila muqtada zuwa mata wato hukuncin li'anna sagira laysa bil mukallafin cewa shi karaman yaro ba mukallafi bane wal qada'u minhu ila mulhu shi kuma wannan shayin da za a yi masa akwai radadi gare shi karaman yaron bima lam yalzamhu fil waqti da abinda bai kama shi a lokaci ba wato an ce yana nufin anan ne wai shi karaman yaro idan aka ce a yi masa shayi in aka yanke jikinsa zai ji ciwo ita masa radadi a lokacin da kuma Allah bai dora masa dan shi ba wani takalifi a kansa to sai ai wayan suke ganin kar a yi masa haka a wannan lokacin zai sha wahala ya kuma gashi shi ba wani abu ne a kansa na wajibi ba wa amma tadhiruhu hinal murahaqati fa huwa muta'ayyanun amma yi masa shayi a lokacin da ya kai murahiki ya kusa da balaga to nan ya zama wajibi ne la'anna kashfa auratihi ba'da al-wulugi muharraman domin yaya al'aurarsa da fito da ita fili bayan ya balaga haramun ne to dan haka a lokacin da ya zo murahiki ya kusan balaga to ya zama wajibi tunda ba za a bar shi ba shayi ba to dole a yi masa shayi a wannan lokacin ba za a bari shi ya balaga ba domin ya balaga shi kansa wan zaman da zai masa shayin al'aurarsa da zai gani ba daidai bane sannan an masa shayin kuma za a bar shi a haka kafin ya warke al'aurarsa za ta iya fitowa to dan haka yace wajibi ne a yi masa kafin lokacin da zai balaga din lakin ya dukulu alaihi fi zalikal alamu shadid sai dai kuma wato wai radadi zafi mai ciwon gaske wato yakan same shi wal budu fil bur'i da kuma jinkirin warkewa bisilafi sagiri sabanin karami shi karami da an masa a lokacin ma zafin da yake ji bai san da kansa yake ba ba zai san zafin sosai ba kuma nan da nan tunda yake ba wata susa zai ba wani hade kafarsa zai ba wace za ta kula da shi nan da nan sai ya warke amma babba in ya kai wannan murahikin akai masa zai ji ciwon yankan zai ji ciwon jiya sannan kuma warkewa za ta dan samu jinkiri sabanin karamin yaro fa inna alamahu khafifun radadin shi sassauka ne wa bur'uhu qaribun warkarsa kuma a kusa take nan da nan yake warkewa intaha
amin wa fil kharashi Sheikh Abdullahi Ibn Fawzi yana fadar ne littafi ne yace a cikin littafin yana cewa ya kurahu wato an karhanta an yi tanal mauludu yawm as-sabi'i a yi wa yaro shayi ranar kwana bakwai wa ahara mufificin karhancin wato yawm wuladatihi ranar haihuwarsa a cikin da aka yi fiyarar ranar za a yi masa shayi yace karhancin yafi yawa li annahu min fi'lil yahudi ce yin wannan kana kwana bakwai ko kasa da bakwai yana ga cikin aikin yahudawa lamin amalin nashi ba a cikin aikin mutane yake ba wannan nashin aldin wato hadiya ce wata ila yake nufi ko inna annasu nan ba yana nufin mutane kowa da kowa ba musulmi yake nufi shi ke lamin amalin nashi musulmi kadai ake nufi kamar yadda a islahin malamai na tarbiya wajen koyar da ilimi a cikin littafin suna magana in kaji sun ce maka mutane to malamai suke nufi don su ne mutane a gurin Ubangiji subhanahu wataala da yawa za ka tarda mutane suna ci suna sha suna sa tufafi suna hira suna tashi su je ko ina amma a diwanin Allah ba sa cikin rayuwa dan bai yarda cewa rayuwarsu rayuwa ba ce kusan wanda muke yi ta yanzu mafi yawan mu gurin Allah ba rayuwa bane amma cikin wanda ya dauka masu rai ne kusan duk a mace muke a cikin diwanin Ubangiji subhanahu wataala to da ba ma iya motsa komai abu mai kyau ba za mu iya tabbatar da shi ba mara kyau ba za mu iya kau da shi ba sai dai kaudi na baka sai tsugudidi sai gutsuru tsoma to wannan kawai shi ne masu wannan kwagurin Allah ba za a rubuta su a cikin diwanin rayuwa ba wahaddil fitani iyakar lokacin yin shayi min hina umaru bisalati shi ne zuwa lokacin daga lokacin da ake umarta ɗa da yin sallah shi ne ce min sabi'i sinina ila ashirin daga shekara bakwai izuwa goma wannan duk lokacin da za a wa yaro shayi ne su ce inta alhasilu hasali dai min ma taƙaddama daga abin da ya gabata annal khitana ba'da sabi'i ja'izun yin shayi bayan kwana bakwai ja'izi ne lila karahatin ba tare da wato karhanci ba ila sabi'in har izuwa shekara bakwai wa yustahabu ila murahakati ana kuma so a kai shi zuwa murahaka wato ya zama ya girma kafin ya balaga fa ya ta'ayyanu to anan kuma lokacin yin shayi wajibi yake zama saboda me yake zama wajibi in yaro ya zama murahiki sai ya ce iz ya harumu kashfu auratihi ba'da al-bulugi yayi al'aurarsa bayan balaga wannan ya haramta kamar takaddama kaman da ya gabata tunda yayi al'aurarsa ya zama haramun ne to kaga dole a shashi kafin ya balaga domin sai da ya balaga aka shashi kaga an ga tsiraicin sa shi kansa wannan zamun da zai masa ya ga tsiraicin sa sannan jiya da za a yi masa ya warke tsiraicin sa ne zai dinga fitowa to ba a san haka wannan haramun ne a tsari na shari'a wa amma yawmas sabi'i fa makruhun amma ranar bakwai ga aiwato ranar bakwai ga haihuwa fa makruhun yace wannan makruhi ne wa ahrama qablahu yace mafifice ma kuma gabanin sa intihade wai hazaru ma yaf'aluhu ba'duhum shi uban yaro ko mahaifin da ya tsauru daga abin da shashin mutane suke yi min takhwifi subyani na tsoratar da kananan yara liyallaya buku indal khitani dan kada su kuka lokacin shayi ai ta tsorata su ai ta jan kunnan su wai kada a zo shayi su kuka akan a samu wannan to sai ya ce izli buka ihim hina izin yace domin ga shi kukan da suke a wannan lokacin ko kukan nasu akwai thawabun azimun lada mai yawa akwai wajen mahaifa idan yayi wannan kukai wannan kukan ita ma mahaifiyarsa sai kaga ta koma daki tana kuka to za ta samu lada shi ma mahaifi sai ya damu wani lokacin in a gaban mutum ake shi kansa mahaifin namiji sai dai koma gefe da yana hawaye to wannan kukan da yake an taba dan sa baya jin daɗi ba haka yake so ba amma ya fifita san Allah akan san kansa da san dan sa domin Allah ne yace ai haka ta harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya bi wannan umarnin dan haka ya bi maslahar kansa da ta dan sa ya fifita ta Allah akan wannan so wannan kukan da yake yana jin tausayi na fama kuma dole ya sa ai kuma shi kawo kudi biya yi komai so zaka zai samu lada wanda yake ne jama'a ita kowace samu lada shi ma mahaifin ya samu lada amma aka sa yaro ya zama wato idan nan nasa ya zama kirmusisi bai yi kuka bai wani hawaye ba to wani lokacin mahaifan da kyar za su karaya su damu su yi wani abu a wannan amma sun ga karayar dan ya shiga cikin wani hali su ma za su shiga to sai Allah ya daga alkadarin su idan haka kar a hana yaron yin kuka akan wannan la anna sababahu imtisalus sunnati domin dalilin yin wannan kukan da jin wahalar da ake ai kwatanta sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa tahdiduhum tsoratar da su ko musu wato barazana wa aibuhum da kuma aibata su fi zalika a cikin wannan kukan da za su yi shaydanatun yace shaydanci ne ba a yin haka sai a kyale su su shaydanci ne za a ce a hana su kuka wala yata'akharu man balaga haddal kitani liyanta zira gairahu ba a jinkirtar da wanda ya kai lokacin shayi don ya saurari waninsa kai tatana ma'an dan ai musu shayi tare akwai wannan ya isa shayi sai a ce akwai sakonsa ko kuma wani dan uwansa a bari shi ma sai ya kawo shekara kaza shi lokacin ya kai kaza shi kuma wannan ya kawo nan adadin sai a hada shi ai musu yace to a kaida shari'a ba a haka duk wanda ikai in akwai yara goma a gidan duk kowane za a yi masa shayi to duk wanda ikai kawai ka'ida a yi masa in wannan ma ya kawo a masa amma a yi ta tara su a tara su an tara yara uku hudu biyar shida sai sun kai wannan bai kai ba a daga masa shi lokaci sai wani ya kawo sana a haɗa su a yi ce ba a yin wannan ashira a shirye son zuciya ko kuma al'ada ko amma in balaga isnani haddahu fala ba'asa bikhtanihima ma'an amma idan yara biyu suka kai lokacin shayi tare ba laifi a yi musu shayi tare su ma ko an yi dukkala baitan wahidan a kuma sa su ɗaki ɗaya su zauna su yi jiya sai ce walakin iftiraquhuma sai dai a raba su bi an yabi ta kullu wahidin fi baiti abihi aw ummihi afdalu a raba su kowanne ya zauna ya dinga kwana a gidan mahaifinsa ko ɗakin mahaifiyarsa shine yafi amma da za a haɗa su ba laifi bane amma kowanne a kai shi ɗakin mahaifiyarsa ta jiyarsa ta kula da shi shi yafi wanda daɗin mafi yawa ake haɗa irin wannan dan yi wancan gidan da dan uwa da dan ƙani da dan wannan dan makoci da wannan duk sai mutum ɗaya duba in ya ga duk sun kai lokacin shayi wani ma hankalin iyayen bai kai ba da baki ɗaya sai a tara shi a ce a musu wani ma kallo zai zo ta wane ne wannan ai shi ma ya kai sai a bi shi a guje a ƙure ma gudu sai a kamo shi sai a yi masa amma abin sha'awa da zaka gane a lokacin cewa al'umma tana zaune cikin alheri da san juna duk an san kowa idan aka bi wani yaron a guje ana kamo shi kafin a masa sai ka ji wani ya ce a rai mahaifiyarsa ai tana da tsohon ciki to kaga duk an san abin da gidan kowa yake ciki saboda da akwai yan uwantaka ana caka sai a ce a kyale shi saboda kowanne ɗakin mahaifiyarsa za a kai shi sai a ɗora mata aikin da ba za ta iya ba to haka ake yi wannan to da mutanenmu duk haka suke ana kula da abubuwa to yanzu ne duk aka bar abin ya ɓaci ba ruwan wani da wani shi yasa in kana da talauci kai kaɗai ne matalauci amma da ba in kana da talauci ba za ka zama kana talauci wani ɗanka ya isa shayi ba ka da takaici wanda suka isa sai su yi wa ɗayanka kuma in sun zo duk lokacin da aka zo za a dinga siyo kaji ana zuwa ana wa yara barangwaje suna ci kurin aka so in ya gidan ya kai goma in an tashi sai na gida goma za a siya sai a kai wa'yancan a kai wa'yancan a kai wa'yancan ba za a dafa a wani gidan a kai wani ba har ma wa'yansu gidajen in suna da wa'yansu yan uwa a wani guri sun kakkawo in aka yi mai yawa sai ga sun ɗebe shi soyayye ko dafaffe sai a kai ka gidan su wancan a kai wani a kai wani a kai wani wani aka kawo wa abokinsu shikenan sai a raba musu kaga mutum ba shi da shi ma ba shi da tashin hankali saboda al'umma tana da rufin asiri kowa yana taimako to haka ake yi sai rayuwa ta zauna lafiya san abin duniya da ya zarme wa mutane ba zai shige gaba ba domin bukatunka ba sa tasowa ka rasa yadda za ka warware su haka haihuwa haka aure duk da irin wannan ake warware su ta ce wala yajma'u sibyanu fi sahara'i inda alkitani ba a haɗa yara a hamada ko a sarari yayin shayi a ce a fita da su wani guri can wajen gari a tara su a ce a nan za a musu aka zo a cikin gida a kawomaman guri sai a kawome wani gefe wurin sai a yi musu shayinsu wanda suke na gidan kawai a fita shige su shiga gida wanda suke na waɗansu maƙota kurin a fito da su shiga gidajensu shi kenan wa fi'lu ta'ami inda bur'ihim yin abinci yayin warkewa idan aka samu mutum ya warke aka yi masa wanka to yin abinci saboda murnar warkewar ja'izun yace ja'izi ne wannan halak ne a shari'a amma sharadi in khala 'anil munkarati in ya kubuta daga ababen ki a shari'a abinda za a yi ne yin abincin to ba abinda ya sama ya saba shari'a ba munkari a ciki abinci za a yi a raba shi a ba waɗanda suka sha'in suka warke a ba ƴan uwa na gidan a raba wa makota shi kenan amma akwai alfahari a ciki za a nuna an isa a shigar da almubazzaranci a ciki a maida shi ya zama al'ada in wani ya waɗansa shayi ba a yi ba wannan abincin ya zama abin magana ana farfaɗan maganganu kuma har mutum in yazo zai waɗansa shayi kuma ban abin da yake gabansa abincin da za a yi ranar da ya warke to in ya zama akwai wannan to ya ce haruma ya kuma haramta shi kenan ba za a yi ba amma in babu irin wa'innan abubuwan halaka ne saboda shi musulunci kullum yana son ci da mutane kai abin da wani mutum zai ci kai abin da wani mutum zai ci don haka a tsarin musulunci ya tsara abubuwan da ake yin shirya abinci a ba mutane in kai tafiya wani gari ka dawo haka tafiya kur ko ka je maka ka dawo to duk wannan yana cikin hukuncin tafiya akwai tsarin abinci da aiki sai a yi jama'a su zo su ci walima ce amma ba a kiranta da suna walima idan aure ne shi ake kira walima akwai tsarin abinci da ake ne an yi tafiya an dawo ana kiransa walima ai ana ki abinci kai ake shi ma a ciyar sannan idan mutum ya rashin lafiya ya samu sauki ko a kwanta da shi a asibiti ya fito ko ya kwanta a gida ya watsake ana iya yin abinci sai a ci idan baƙo ya zo ana iya yin abinci a bayar a ciki a raba wannan shi ake kira kira daif haka in an yi haihuwa ana yin abinci kafin ranar bakwai din shi ma ana yin abinci a ba mutane wanda shi ne kasar Hausa suke cashen ƙauri to sannan kuma ana yin abinci ranar da aka yi suna ranar kwana bakwai wannan duk shari'a ta yarda a yi to kuma aure aka yi shi ma ana yin abinci na harkar wato murnar aurata yadda aka yi ana biki haka in matar ta tare kuma ana shiryawa shi ma a yi abinci a ba mutane to duk wannan tsare-tsaren ba wanda shari'a ba ce da shi ba abin da kawai ba ta so shi ne a yi almubazzaranci ko a haɗakar maza da mata ko kuma abin ya zama doka idan wani bai samu dama ya yi ba mutane su farlanta masa su dinga zaginsa in sun zage shi su Allah ya rubuta musu zunubi a kan wannan zagi da suka yi kuma su firgita waɗansu kowa irin wannan abin ya doso shi ya shiga tsoron ya za a yi wannan abin shi ke na rayuwa gaba ɗaya ta zama ba kwanciyar hankali kullum a cikin zulumi ake to don haka wannan shari'a in ta ga akwai haka sai ta haramta shi ta ce ba ta yarda da a yi shi ba Allah ya sa mu dace
al-fasalu sadisu fasali na shida fi mura'ati haqqil waladi a cikin kiyaye haƙƙin ɗa fi itiyanihi ila al-maktabi wajen kai shi makaranta irin ta allo wato makarantar farko ne za a sa masa ɗan ba sai ce huwal maqamu sadisu shine makami na shida wajen haƙƙin da ɗake shi akan mahaifi fi kayfiyati rahimihi wa wasilati rahimihi li waladihi cikin kayfiyar yanda zai sada zumuncinsa ga ɗansa sai shehu ya ce fayan bagi an yi ta hayyara lahu afdala ma yumkinuhu fi waqatihi min al-mu'addibina ya kamata mahaifi ya zaba wa ɗansa mafificin abin da zai iya a zamaninsa daga cikin malamai na farko su ne malaman kamar makarantar allo na farko ne zai zaba wa ɗan ya nemi malamin da ya dace wa in kana mawdi'uhu ba'ida ko da mahallinsa da gidan da yake yana da nisa daga inda yaron yake saboda fa'idar da za a samu ba za a lura da nisan ba sai a kai shi sai ce fa ka taro lahu awwalan man kana zadini
da farko da ya tashi zaba masa malamin da zai fara koya masa dan ba ya zaba masa abocin addini wato ka da kuma tsoron Allah abinda yasa yace ai haka domin kaifa ma yakunil murabbi yakunil murabba duk yanda mai tarbiya yake haka mai wanda ya tuwa tarbiyar zai zama in malami ya zama yake halaye yake haram ne haka almajirin sa zai zama in ba shi da tsoron Allah haka shi ma almajirin sa zai zama bai damu da addini ba kar majirin sa zai zama dake cewa zan amsa mai addini tsoron Allah fa in kana ma azalika indahu ilmun min al-arabiyyati fa huwa ahsan idan kuma aka yi sa'a malamin da zai koya yaran rubutun da karatun ya zama yana da ilimin larabci kuma sai ce fa huwa ahsan wannan shine ifi kyau wa in zada bil fiqhi fa huwa aula in kuma aka yi sa'a ya iya rubutun da karatun ya san larabcin kuma yana da ilimin fiqhu to shine mafi daukaka mafi fici wa in zada alaihi bikbarin min sinina fa huwa ajdar in kuma ya samu ƙarin yawan shekaru aka samu dattijo ne mai shekaru da yawa to shine mafi dacewa fa in zada alaihi bi wara'in wa zuhudin in kuma aka samu ga shekarun kuma gashi yana da tsantseni akan halak da haram yana da kuma gudun duniya bai dauke ta a komai ba fa huwa aujabu to wannan shine mafi zama wajibi ma shinan wajibi ne ila gairi zalika zuwa wannan wannan yace is annahu kaifa ma zadatil hisalul mahmudatu koyaushe tabi'u masu kyau suka yi karu fil mu'addibi a wajen mai koya wa yaro karatu na farko zada sabiyu bihi tajammulan wa rifa'atan to yaron zai kara kyau kuma zai kara samun daukaka domin tabi'un wannan ne za su dinga nasar yara haka ake son ya samu wannan zamanin farko haka suke suna aika da su gurare a shartanta malami ya ce sai an yi kaza sai an yi kaza tun shugabanni haka suke yi su Haruna Rashid sai ga ya rubuta wa Imam Malik cewa ga ƴaƴansa nan Muhammad al-Amin da al-Ma'mun za su zo su koyi karatu ko aje can a koya musu sai Malik ya ce al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilimi zuwa masa ake shi baya zuwa wa kowa so da ka a kawo su ba za shi can ba kuma sai su shartanta za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma iyayensa ce a yi ladabtar da su in ka kama a doke su duk wannan inna ladhi kar a saurara dan wannan abin da aka yi musu da shi za su taso ko shugabancin kasa suka yi suka zama khalifofi wannan tarbiyyar da aka ba shi ita ce take musu tasiri to wannan duk kasashen musulmi haka suke sai yanzu da aka ce nazare sun fito sai arne ya zo ya bude nazare shikenan sai a dauki yara a kai masa ba Allah tare da shi ba addini dama ma musuluncin bai san shi ba sai je a ba shi yara wanda su ne kokon zuciyar mahaifa su ne gata wanda duk abin da mahaifa suka yi suka wuce su za su dora sai mutum ya kashe kansa da kansa ya rushe bayansa je inda in kiyama ta tashi za su yi hujjatayya da ƴaƴan su karansa gaban zatin Allah ya rasa mafita ya rushe addinin da kansa ya zama da duk ƴaƴan da za su taso babu addini tare da su shikenan ya rushe ginin da Annabi alaihi salatu wassalam yayi bai san abin da yake yi ba to dan saboda ta amana ce shi sa ake masa haka duk abin da zai kara samun tarbiya ya san Allah ya siffanta da abubuwan alheri to haka ake masa wa in kana kazalika wa idza kana kazalika idan malamin ya zama haka yana da wannan sifofin bayan bagi an yaktar lahu al-mu'addiba kama marra li yu'allimahu al-mu'addibu adab ad-din yace ya zaba masa dai mai malami kamar yanda ya gabata akai bayani dan malamin ya koya masa adab ad-din la dubban addini kama yu'allimahu al-qur'ana kamar yanda yake koya masa qur'ani haka kamar yanda Abu Muhammad mai risala Isami Abu Muharraz yaje Abu Muharraza ya tashi a Tunisi ya tashi daga garinsa tunkan ya tafi Kairawan ya samu Abu Muhammad yace ina koya wa yara karatun Al-Qur'ani amma babu sha'anin addini shine nazo ka rubuta min littafi wanda zan koya musu sha'anin addini shine Abu Muhammad ya rubuta risala zaga a shimfadarsa ta farko yana fada nayi maka wannan ne domin ka koya musu wannan kamatu allimuhum hurufal qur'an ya gaya masa gashi aula ma une bihi nasihuna warage bihi ajrihi ragibuna isalul khairi ila qulubi auladil mu'minin ko da shi ma shehun ababi na gaba ko fasir na gaba zai rufe da shi magangan da shi mai risala yi to da muhimmancin abin da yake da tare da koya yaro addini kamar yanda yake koya masa qur'ani aka zo kamar sa dubban addini to shi musulunci yana da ladubba kaga cin abinci akwai ladabi
a ce ci da hannun dama sannan yi bismillah kuma ci iya gabanka to wannan ladabi ne in ka gama su dai yan yatsu kar ka bar hannunka haka duk irin wannan akwai ladabi dan zaka sha ruwa sai ka ga cikin ruwan sannan kai bismillah ka kuma sha ka tsotsa zaka yi ba kwankwada ba sannan in ka sha ka dauke ka huta kai numfashi ka sake sha ka dauke ka huta kai numfashi ka sake sha kowanne sai ka dauke kamar zaka kuma sake ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala ko sai ka dauke zaka yi alhamdulillah ko sai zaka sake sha zaka sake bismillah kaga ladabi ne na shawarwa a tsari na addinin musulunci to sai a koya yara wannan ladabi wajen in zaka ka zo zaka sha ruwan ka ga wani yayi to ba zaka sa baki ka gusa ba sai dai ka tsaya yadda gurin ko ka sa hannu ka dauke ba zaka gusoro abinci zaka ci kaje da zafi ba ka sa baki ka hura to duk wannan a sai an koya wa yara ladabba na musulunci ladabin shiga ban daki ladabin fitowa ladabin kwanciya ladabin tashi ladabin sa tufafi ladabin tubewa duk sai an koya wa mutum yace annal mu'addibu ya'allimu subyana ka zalika shi mu'addibi yana koya yara wannan kamar idza sami al'azana sai shehu yace ga misali kamar idan yaji ana kiran sallah amarahum an yatruku kullam ma hum fihi sai ya umarce su bar duk abin da suke cikin min qira'atin aw kitabatin wa ghayrihi ma idan karatu suke na alqur'ani ko na ba da yaji ana kiran sallah sai ce su dakata idan rubutu ke sai ce a tsaya me zai musu sai fa alimuhum sunnata sai koya musu sunna fihi kayatil mu'azzini yanda ake koyaye mai kiran sallah sai ce in yace kaza kaza za ku ci in yace kaza kaza za ku ci sai ya dora su a wannan sannan aka kare sai kuma ya koya musu addu'a lam rabb hazi da wata ta ma salatul qa'ima sannan bayan an gama sai ce wad'a wa ba'da huli anfusihim in an yi wannan addu'ar an gama kuma sai su yi wa kansu addu'a wali jami'il muslimina kuma su yi wa sauran musulmi addu'a to irin wannan shine ladabin da ake koyawa yara sannan kuma musu ladabi kamar na sallama in za a shiga gida ga yanda ake ga irin sallamar da ake an yi sallamar ga kaifiyar da ake shiga duk dai yanayi na rayuwa to shi zai koya musu wayo allimuhum hukumul istibra'i shay'an fa shay'an sai kuma musu hukuncin istibra'i wato rabuwa da najasa in an yi bayan gari ya ake yi a wanke idan an yi bawali ya ake a wanke idan ba a koya mutum ba aka bashi sai shekara 100 ma bai san yanda ake tsarki ba to malamin ne zai koya waka zalikal wudu haka dan zai dinga koya musu hukunce-hukuncen alolai koya musu alola a aikace sannan ruku'a ya koya musu ruku'a a aikace ba'dahu bayan ya koya musu alola wasalata watawabi'uha ko watawabi'aha sannan da sallah da abubuwan da suke biye da sallah abubuwan da suke dangantaka da sallah na harkokin ibada din gabaki daya na kamar lokaci alola tsarki in an zo sallah da kuma an zo sallar in aka zo duk abin da ake a ciki da abin da suke biwa bayan ta nan idan da sallah ana cewa kana ce assalamu alaikum sai ka ce astaghfirullah 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 allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram shine tawabi'uha sai kuma musu karatun ayatul kursi da kuma subhanallahi 33 alhamdulillah 33 la akbar 33 a cika da kuma hailala to irin wayannan surin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sauran azkaru didda annabi alayhi salam yake bayan idan da sallah sune tawabi'u hadis sai a koya musu wannan ya kuzu bizalika qalilan qalilan zai dauke su kan haka kadan kadan ba a yi da yawa walau mas'alatan wahida ko da mas'ala ɗaya zai dauka fi kulli yawmin a kowace rana ya dau mas'ala guda ɗaya tak sai ya koya musu dan kasu abin ya gundure su awayo mai ni ko kuma a kwana biyu zai dau mas'ala ɗaya ci gaba da maimaita ta o gairu zalika imma alima fi mahallihi daga abin da ya san shi ko ulima fi mahallihi da aka san shi a bugiran sa wayajtahidu waliyus sabi waliyin wannan yaro da ya kai shi makaranta aka ce lallai ya kokari gayatul juhudi haqiqanin kokari fi ikramil mu'addibi a wajen girmama malamin yaron nasa bil hibati ta hanyar yi masa kyauta wakifayatul maqunati da kuma daukar nauye-nauyen sa na rayuwa wannan haka ake wanda da ka sanin haka take banda yanzu sai alwanda Allah ya taimaka ka'ida in kai wa yaro ka yana karatu gurin mutum to sai ka kula da shi sosai a dinga taimaka masa a dinga masa kyauta an ce Abu Muhammad wanda yayi risala lokacin da yana karatu da yazo alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil mahaifinsa sai da ya aika wa malamin da dinari 12,000 tare da buhu ya kai 1,000 na abinci malamin ba ya gida ya tarar da kayayyaki an jijjige ga kuɗi da aka zo ya ce ai abu ban wane ne ya aiko da wannan sai ce duk wannan ne aka ce a kawa to fadar haka sai ya fusa ta mahaifin da aka ja gama sai ce daga yau na fidda shi daga makaranta dan ba malamin da yaro zai karatu a hannunsa bane yaro ya san darajar karatu idan na bashi cikin duniya aka maida ita mudu na cika ta da zinare na aika masa aya ɗaya da ya kwa masa sal qur'ani ta fi wannan amma ya zama baya ganin girman abin da ya koya wa ɗana sai dinga girman abin da na aiko masa sai dai ɗana ya karatu gurin malami mai ganin girman Allah sai ya fidda shi canja masa kaga irin karatun da iya yanzu to haka ake mu ko ne yanzu duk malamin da yake kudin kana neman shawuya a gari to shine malamin da yake koya wa yara sai kudin haya su mar wahala sai ya kwana bai ci abinci ba abubuwa duk sai su zo su addabe shi ya rasa ma yanda zai amma arna daidai wani kuma
tukila
ba wani abu na fada ba ka sani ne ai na ci hadirin yamma yana ruwa ne ka gani haka to irin wannan ake kulawa da irin waɗannan abubuwan na su malaman yara a kula da su to nan ƙasar da suke da tsari hakan taimaka kamar din ranar Laraba waɗansu makarantun kuɗin Laraba ake barawa waɗansu makarantun kuma kuɗin talata suke cewa talata ake kaiwa sannan kuma idan an zo irin sallah ɗin nan ta zo ƙarama to akan samu zakafu da kai a kaiwa malaman yaran babbar sallah kuma akan tara musu fatu to wannan abin da suka samu a karamar sallah don su kama babbar sallah yakan dauke su dogon lokaci ba su ta cikin bukatu da yawa ana kulawa da su idan za su yi gini ko gyara a gidansu sai a tura musu almajirai su je su yi musu aikin nan cikin kwanciyar hankali to da haka ake dan almajirai samu albarka malaman samu damar yanda za su yi amma yanzu wani malami ta sai dai sai da kayayyakinsa ya watsar da almajirai ko ma harkar sakura Allah ya sauke sai ce masta da'a gurgudun ikonsa sannan wata zai ma nala ibnuhu min alquran da kuma girmama abin da ɗansa ya samu na alqurani girmama abin ya kambama shi wasu su gara ma bazala ilaihi min almuwasati ya kuma kankanta abin da ya ba malamin na taimako ya daina ganin ma yawa malamin wani abu ma malamin ya godiya ashe ana ta wahala zai ta ba alga ta wannan me aka yi ai kai za ka godiya dan kai koya wa ɗanmu abin da zai rayu har abada ya shiga aljanna ya samu arziki na har abada ka koya masa abin da ya fitar ga hauka domin duk malamin da yake koyara karatu a irin wannan makarantun sunansa malamin mahaukata mahaukata ne tabaran duk aka tara masa amma an yi musu magani to shi in ya gama maganinsa to sun samu hankalin da ba za su faɗi magana a ce a da sun taɓa hauka ba duk mai maganin hauka in yi in aka zo aka yi bakinta ko aka fusata sai ga suna taɓa wani suna cin rubu da shi ya taɓa hauka amma haukan malami da yake magani shi ba ran da zai motsa ya wuce kenan duk wanda yayi wa maganin sai dai dora shi a kujerar mulki sai mai da shi babban attajirin gari sai zame da shi mai gida na gari sai mai da ita uwar gida ta gari to shi yasa ake girmama su shi mahaifi kamar yaron kamar sa iki an daura masa igiya guda biyu malamin yana rike da ta gaba mahaifin yana rike da ta baya in mai rike da igiyar gaba ta sa shine yake game da hadari to haka yake sannan mahaifi kamar yana kan sama ne yaron yana gushiya sai ingizo yaron malamin shine ya cefe shin ba haka faduwa zai kare rai ya mutu duk wanda ba yi masa wannan ba ya gama sai dai ya bashi abinci ya ce ya mutu a shiga kabari kwana bakwai ya rididdige kawai a wofi to dan haka ake ganin girman wanda yi masa wannan abu wanda mu yanzu ba ma ganin girman abin da aka yi ɗalibin da yi wannan karatun baya ganin girma iyayensa ba sa ganin girma in ma malamin ya da yaron sai su je su ɗebo masa yan sanda yaron sai tafi je ga yan sanda su kuma da girman kwabo ba za su ce masa malamin ka bane sai a zo a kama malamin a tafi da shi to haka aka shiga cikin rashin mutunci abuwa duk suka da suka baci karatu ya zo ba shi da albarka kuma amin sai ce dan me zai yi haka ya girmama alqur'ani kankanta abin da ya ba malamin yaro
sai ce liya nala ibnuhul barakata dan dansa ya samu albarka. To ita albarka an ce ba yawan abu bane, sai dai kuma a cikin ta akwai yawa. Duk abin da ya samu albarka to zai wadata, amma kuma duk yawan abu in ba albarka ba zai wadata ba, ko ba zai isa ba. To Allah ya saka albarka abu sai ya wadaci kowa ya ishi kowa, to dansa ya samu albarka, karatun ya zo mai amfani, kowa ya ambace shi da alheri, kowa yake da bukata ya taho gurin sa. Amma an babu albarka sai a soke shi, sai ya jifa na maganganu, kuma in zai rayu a gari ba ne zo gurin sai ce koyi wani abu, ka karatu ya lalace, ya zama kamar ruwa a karkashin kasa wanda ba haka an yi rijiya ba. Haka ake son karatun ya zo mai albarka. Wallahu almusta'anu, Allah shine abin taimako, neman taimako. Qala fil madkhali ibn al-Hajj ya faɗa a cikin littafin sa al-madkhalu, yace wa ma'lumun bid darura, abu ne sananne a cikin darura, wato ne zama na dole wanda babu hankali ba zai iya taba kore shi ba. Shi wannan abin da ya zama larura abu sananne shine annal arabiyata madlubun fiddini, ilimin larabci wajibi ne, abin nema ne a cikin fahimtar addini. Dole dole duk musulman da yake so ya fahimci addini tsantsa, to sai ya san wannan harshen, shine zai iya gane addini. Kuma koda ba wai mutum in aka fidda sauran mutane haka a ce kowa sai ya iya, malamai kansu wanda suka sa wato addini a gaba shine abinda suke ta kokarin yadawa, to wajibin su ne sai sun san larabci. San rashin sanin larabci shi zai sa su dinga yawa abu gurguwa fassara, ko kuma a zo a dauko abu a fassara musu ba daidai ba, su ma kuma su dauka haka, ba za su taba gane cewa kuskure akai ba. Sannan fahimtar alqur'ani tsura da maqasidu na shari'a da fahawa na abinda qur'ani yake magana da zancen balarabe, wanda zaka iya gane alqur'ani da sunnar annabi alayhi salatu wassalam, dole sai ka san harshen larabci tukunna. Idan babu shi za a iya jan mutane bisa kuskure, rigingimu na addini da tashin hankali wanda yake haifuwa saboda rashin zurfin fahimtar larabci yana da yawan gaske. So da ka saninta wajibi ne, saboda shi alqur'ani yana daga cikin littafi wanda Allah iwa baiwa da shi, yawa addinin musulunci baiwa da shi, kuma ya tsare harshen larabci da shi. Domin yau a duniya babu wani harshe sa'an larabci, duk duniya gaba daya ta harshen da suka taso da larabci yau ya mutu, in darasa ya diddige babu shi a duniya. Amma larabcin da Adu da Samudu, mutanen annabi Hudu alaihi salam da annabi Salihu alaihi salam, su ne mutanen duniya na farko harshen da suka yi magana da shi har yau shine a cikin alqur'ani. Da Adu da Samudu da Dasamu da Jadisu za su taso yau a duniya, in kai magana da alqur'ani ba wanda zai ce ya kasa gane me ake nufi, ba wani harshe da yake da wannan a duniya sai larabci kadai wanda alqur'ani ya tsare shi. Sannan a cikin larabci ne ake da wato zahiratul ijaz, zahira ta ijazi wato gagara koyo, a kuma kalubalanci wani ya zo da wani abu a adabi kuma ba zai iya kawowa ba. Qur'ani sai fatu bi suratin min mislihi, ku zo da sura kwatan ku ci alqur'ani, aka kasa ita ce zahiratul ijaz. Ba wani harshe a duniya da yake da zahira ta ijazi banda larabci saboda alqur'ani. Sannan wannan harshen larabci shi ya koya wa duk duniya yanda ake iya hada kan al'umma masu yare daban-daban. Wannan daga shi ne duk 'yan mulkin mallaka suka koya, duk kasar da suka je suka tadda mutane yarensu daban-daban, sai su ce akwai official language, littafi na wato harshen gwamnati wanda zai hada duk mutanen kasar, ba wanda yake jin harshen dan uwansa amma harshen turanci sai ya hada su. To larabci shi ya koyar da duniya wannan, saboda shi musulunci Allah ya aiko annabi alaihi salamu da shi zuwa duniya ga baki ɗayanta, sai kuma aka saukar da harshen larabci shine harshen addinin musulunci. Qur'ani balarabe ne, sunnar annabi alayhi salatu wassalam balarabe ya ce, so da haka duk musulmi dole ne sai ya furci da harshen larabci, dole sai ya fahimta, sai zama ne harshen da ya hada duniya ga baki daya. To daga shine dukkan mai wani harshe ko mai mulkin mallaka ya koya yake iya hada kan al'umma ya daure ta guri daya ya iya mulkinta. To dan haka shi wannan harshe ya zama na wajibi ne a musulunci sai an san shi. Sai ce li ajli fahmi alkitab alaziz, domin fahimtar littafi mubuwayi shine alqur'ani, nan ya zo da shine da hikima alaziz,
wanda ya buwaye dukkanin littattafai da Allah yake cewa da Larabawa su zo da irinsa suka kasa to sai kuma ya tsallake kalubalen Balarabe sai kalubalanci duk dan adam gaba ɗayan sa kowane iri ne ya kuma kalubalanci alamul jinn da gaba ɗaya sai ce la inistama atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira shi sa take alkitabul aziz littafi mubuwaye wanda yafi karfin koyo wa fahimi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da ko fahimtar sunnar manzon Allah mai tsira da amincin Allah wannan sai an san larabci za a yi a shine shehu abdullahi alittafansa alhisnur rasin wa dinatu sarfi wa suril jami yake cewa wa mubrizul asrari lil jami'i ilmu lisanil arabir rafi'i wa huwa sabilul fahmi lil ma'ani fi sunnatin nabiyyi wal qur'ani miftahu kanzihi wa kimiya'u asrarihi alamuhu al-udaba'u sai yake cewa umul ulumi min abiha arhamu annahu was-sarfu wajtima'u zaini akawamu yana cewa wanda yake fitar da asraru na komai shine harshen larabci saboda me sai yace shine sabilul fahmi lil ma'ani fi sunnatin nabiyyi wal qur'an shine tafarkin fahimtar alqur'ani ma'anonin sa ko fahimtar sunnar annabi alayhi salatu wassalam sannan kuma miftahu kanzi shi ilmin larabci shine mabudin taska ta ilimi ga baki daya na sanin addinin musulunci sannan wa kimiya wa asrarihi ita ce kuma sanin larabci shine kimiyar sanin ilimin addinin musulunci duk wani abu da masu science suke takama da shi a bincika a tace a fidda komai laboratory ake zuwa a saka shi a narka shi a fitatto wanda ake alqur'ani wannan da sanin larabci ake yin haka shine bi fitahu kanzihi wa kimiya'u asrarihi sai ce alamul udaba masana ilimin adab su suka san haka sannan sai ce ummul ulumi min abiha arhamu uwar ilimi tahu baban ilimi jin tausayi sai ce annahu was-sarfu wajtima'u zaini akawamu shi nahu shine abul ulumi na larabci shi kuma sarfu shine ummul ulumi to duk dan da yake tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa shine dangata to ka hada wa ilimin addinin musulunci sanin tasrifi da sanin nahu to ka gama yawa musulunci gata in ka san waɗannan to ka gama kashe fitina yanzu misali akwai wata kalma da take cikin jawharatul kamali shine tamil asqam an yi ta rigingimu Allah ya ji kan professor din na Ibiswaid sai ya dauko sanin sa da larabci ya fito da abin ya saka shi a gadan fidar ilimin larabci ya saka tsantsar ilimin tasrifi tsura da ilimin nahwu tsura ya saka shi ya fitar ya auna yace duk a larabci ga baki ɗaya littafin shi bawaihi abinda kur'ani magana ga baki daya domin ka'idatut ta'wid sunan ka'idatut ta'wid a littafin sai bawai shi kansa su a to ka'ida bi ce tak a ciki wanda izo ya saka gwaya bi ne abinda yake cikin ta to sai a wannan aka sake samu ya fitar da ita ya bayani ya fitar da ita daki daki wanda ba za ta taba turuwa ba saboda ka'ida ce ta ilimi duk da fara ka dole sai dai ka hakura kaga daga nan ya kashe wannan wutar ya fito da ka'ida ta ilimi ya ajiye ta wanda ba za ta turu ba to saboda haka sanin larabci yake zama wajibi ga fahimtar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran ilimi na addini shi ake maganin kowace irin fitina sai ce lakin ma waqa alawmu hadha sayyidi sai dai zargin da wannan shugaba yayi bai akuba illa lima sabaqa lahu min tagazzulatil arabi wannan mun karanta a wancan makon cewa an kaiwa wani malami talibi da ya tambaya aka ce ya fara koyon larabci gazal ya fara koya sai ce a fidda shi daga makarantar ba zai cancanta ba to shine ibn al-haji ana yake cewa wannan zargin da shugaban nan ibai abko wane sai lima sabaqa lahu min tagazzulatil arabi wa ash'ariha abinda ya gabata na ilimin da dan isamu na gazal na laraba shine waƙe-waƙen soyayya waƙe-waƙen soyayya shine gazal wa ash'ariha da kuma waƙoƙin dai larabci na hululu wanda za a yi na shan giya na zuwa wato farauce-farauce da nuna jarumta din nan yace to duk irin waɗannan shi riga sun gabata wannan shine isa ya zarge dan akan wannan sai ce falau sabaqa lahul ilmu bil kitabi was sunna aw ba'duhu da ilimin alqur'ani da na sunna ya gabata shi ya fara koya aw ba azu ko wani shashin sa min haisu annahu ya alamu ta inda shi wannan dalibi zai san ma yajibu alaihi abin da ya wajaba akan sa ma ya sunnu da abin da yake sunna akan sa kuma yandibu da abin da yake mandubi mustahabi akan sa lama azalahu da bai kore shi daga makarantar sa ba to wannan shine abin da inuna ya san abin da ya wajaba da abin da yake sunna da abin da yake mandubi akan sa a rayuwa gaba daya kaga yanzu ashe muna cikin hatsari babba wanda duk mafi yawan musulmi ba da kyar zaka samu wanda ya san me ya wajaba akan sa din me ya sunna akan sa me ya mandubi amma ƴaƴan musulmi an ba suna ta karance littafin soyayya ana ta shirye wasan kokoyo na soyayya ana ta yi har ana shirye wasan kokoyo wanda ya dace da ma'aikacin gwamnati da ya ritaya ya daina aiki zai tsaya ya gani an shirya dan akaliyarsa abin da ya dace da psychology ɗinsa ana shiryawa da mata da suka kashe ta a gidan miji su kare ƴaƴan kishiya su saka su a dawa a shirye wasan kokoyo daidai da irin wayannan da zasu ba su hanya da zasu kare kashe ƴaƴan miji to ana shirya su akan irin wayannan salon to wanda zai bada dama ga ƴan mata su san yanda ake makirci a bijirewa iyaye da makamantansu da yanda ake wa miji makirci duk sai zaman da su ake ta yi sun shiga to saboda haka kaga ashe alheri ba zai dawo ya shiga ciki ba mutukar an bar wannan ya riga ya fara shiga cikin zukatan mutane in ka cika ƙwarya da ruwa to ba faran da zaka zuba wani ruwan a ciki dan da ka zuba ka bar sharri ya gama shiga to fa kafin alheri ya shiga a wahala sosai sai ce fa'i za ka na haza ta haffu zuhu idan wannan ya zama shine taka tsantsan ɗin shugabannin musulunci alama sabaka ko ala sabaƙil arabiyyati abu sari gayan ilimin larabci shi mutum ya fara yi amma ko ga irin yadda suke taka tsantsan suke fatatakarsu daga makarantarsu ma a wujudil ihtiyaji ila hafi shari'i tare da wato samuwar buƙatuwar sanin harshen larabci a shari'a amma duk da haka idan mutum ya fara koyanta ta waccan sigar ba sa amince da shi a makarantunsu ya ce kama taƙaddama kamar da ya gabata ya ce fa ma baluka bi gairiha to kuma ya za ka yi da wani inda ba ma wannan da ya koya ba fa ya za shi da shi kenan kaga wannan ma sun yi ma'anar wannan shine san tauna tsakuwa don ƙasa don aya ta ji tsoro wanda ya koyi ilimin da wajibi ne sai an san shi sannan addinin musulunci da tabbata amma da aka fara shan kai aka koye shi ta hanyar da ba ita ake so ba suka fata cikin mutum suka ce bai inganta da ilimin musulunci ba to ina ga ba wannan iko ya bai shi koyo wasu ilimai na sharri iri daban-daban kaga dole ne yanzu musulmi a duniya mu samu kanmu a cikin irin yanda muke na rudewa da lalacewa da rashin sanin abin da ake mu za mu je mu nigo addinin ka